muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Aune ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana ci gaba da shan hantsi lafiya yau Lahadi 27 ga watan Oktoba. To ga labaran mai karantawa Ibrahim da Almasu Garba. Rahotanni na nuna da alamar Abubakar Al-Baghdadi shugaban kungiyar ta'addancin nan ta ISIS ya mutu a wani samaman yunkurin damke shi da sojojin Amurka suka kai jiya Asabar a makuyarsa dake cikin kasar Syria. Al-Baghdadi wanda dan asalin kasar Iraki ne wanda kuma sunansa na ainihi shine Ibrahim Awad Al-Badri yayi shedar kafa abinda yayi ikirarin daula ce ta Islama a watan Yuni shekara ta 2014 a birnin Mosul inda ya aina kansa a matsayin khalifa. A watan jiya an ce wai jagoran na ISIS wanda bai cika fita bainar jama'a ba ya fitar da wani sabon faifan bidiyo mai nuna shi Al-Baghdadin na kiran magoya bayansa da mayakansa da su dada daukar matakan soji su kuma da yada farfagandar su. Wani harin jirgin Amurka mara matuki da aka auna kan wata makuyar ISIS a yankin Puntland dake arewa maso gabashin Somalia ya halaka wasu mutane biyu masu neman kayan hada turaren wuta bisa kuskure a cewar shugabannin wuraren da kuma wani da ya tsallake rijiya da baya wanda ya yi magana da muryar Amurka. Harin wanda aka kai da yammacin ranar Juma'a ya kuma raunata wani mutum bayan da makaman da aka cillo yadda kan mutanen waɗanda ke dan kalato kayan hada turaren a daura da ƙauyen Amira dake Challungu a yankin Golis mai cike da tsaunuka a lardin Bari na arewa maso gabashin Somalia. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in diplomasiyar Amurka jiya Asabar ya faɗi wani abin da ƴan jam'iyyar Democrat suka kira ba a sin da yayi muwafaka da zargin da ya janyo binciken da ka iya kaiwa ga tsige shugaba Donald Trump ko da yake abin da aka kyautata zaton mutumin zai gaya ma ƴan majalisar dokokin shine cewa shi fa abin da ya sani dan kadan ne kawai. Philip Rika, mukaddashin mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da batutuwan Turai da Asiya, ya gana da kwamitocin majalisar wakilan Amurka na harkokin waje da bai da wato da bayanan sirri da kuma bin diddigi a asirce a ginin majalisar dokokin Amurka na Capitol. Da Rika ya shirya zai gaya ma ƴan majalisar wakilan cewa shi fa bai da wata masaniya kan cewa an jinkirta baiwa kasar Ukraine tallafin da Amurka ta tanada mata ne dan a takura ta takaddamar da jerin binciken da ka iya taimaka ma Trump a takarar da zai saki tsayawa a shekara ta 2020 a cewar wata majiya mai masaniya kan batun. Wani babban jami'in gwamnatin Korea ta Arewa a yau din nan Lahadi ya yi gargadin cewa ba a samu wani ci gaban kirki a dangantakar Amurka da Koriya ta Arewa ba fa, yana mai jaddada cewa a ci gaba da karce kasa da kasashen biyu ke yi ana iya gwabzawa a kowane lokaci. Wannan kalamun da ya fito daga Kim Jong Choi, tsohon shugaban kuma leken asirin tsaron kasar, da alamar an tsara shi ne da zammar matsa Amurka lamba a gabanin cikar wa'adin ƙarshen shekara da Koriya ta Arewar ta saka da kanta na farfado da tattaunawa kan nukiliya wadda ta cije. An sake kashe akalla 7 daga cikin mutanen da ke zanga-zanga a Iraki jiya Asabar. A wasu arangamomin da suka yi da jami'an tsaro a birnin Baghdad da kuma garin Nasiriyya da ke kudancin kasar bayan da dubban mutane suka shiga zanga-zangar da akai a fadin kasar ta nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati a cewar jami'ai. Wannan tashin hankalin na baya-baya ya sa yawan mutanen da suka mutu ya haura zuwa 49 a tsawon kwanaki biyu da aka yi ana zanga-zangar. A cewar kafar labarai ta Associated Press, hukumar kula da yancin dan adam ta Iraki, wadda ba cikakkiyar ta gwamnati ba ce, ta ce adadin waɗanda suka mutu din 63 ne.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, shirin da ke mayar da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa a wannan mako ya nufi kudancin Najeriya, inda Lamido Abubakar Sokoto ya tantauna da wani mutumin da Allah ya jarabce shi da larura a kafafunsa biyu, Usman Muhammad, wanne ainihi ya jefa takwal da sunan sana'ar bara ya rikide zuwa direba, inda yake jigilar fasinjoji a motarsa daga wannan unguwa zuwa wancan ko daga wannan gari zuwa wancan. Masauraro, duk wanda ya ga Usman a karon farko rike da sitiyarin motarsa ba za ka taba tunanin yana da wata larura a kafafunsa ba. Haka kuma yakan gwada aikin kanikanci a duk lokacin da bukatar hakan ta taso. A takaice, mutum ne wanda harkokinsa ke cike da abin ban al'ajabi. Bari da yin barku don jin yadda hirarsu ta kasance da Lamido Abubakar.
Za ka dai gani a tsaye a wata anguwa da ake kira Civic Center da ke nan birnin Port Harcourt a jihar Rivers. Kuma bakon namu na yau wani bawan Allah ne, direba da Allah ya azama lalura. Saboda haka bari mu fara jin daga bakinsa sunansa da kuma lalura da Allah ya azama masa, sannan kuma da maganar sana'arsa.
Assalamu alaikum. Ni sunana Usman Muhammad. Ina zanne a nan Port Harcourt. Na zo Port Harcourt da sunan ina yin bara. To da kuma yanayin da Allah ya taimake ni da kuma sa zuciya, muna so mun daina bara, muna taimaka junan mu. Shine sai nayi kokari in ga ya zan yi in daina bara ko kuma in samu sana'a da zan taimaka kaina da ni da ƴan uwana. Shine sai nayi tunani, nace to ya dace in koyi moto. Ina sa tunanin kullun ya za in iya moto, sai Allah dai min basira da yau da gobe dai hakan nan har Allah sa na iya moto. Kuma da na taho Port Harcourt, Allah ya hada ni da wani mai gidana, na ce masa Alhaji Mustafa ya sa min moto, kuma ina tuka moto, ina yin taxi cikin garin Port Harcourt har gobe, kuma ina nan ina ta aiki da moto cikin garin Port Harcourt. Kuma muna taimaka junan mu, kuma da dama a cikin mu mun kokkoya wasu mototi suna tuka, wasu kuma muna da su a kasa wanda ba su da motan, kuma muna neman da yin hanyar za a taimaka mana to mu samu mototin don mu ci gura gumu da muke bara, ba dole ba so muke ba, muna baran ne kawai a bayan da muka iya. Shi yasa kaga ka zo ka same ni nan ina gyaran moto na, moto ne ma take dan bani damuwa. Shi yasa na kai fasinja ne na dawo, to sai ni dan tsaya, shine motan ta dan yi zafi. To shine sai wani bawan Allah ya tambaye ni, yace me yake faruwa, nace motan ne take min obahi. Shine sai yace to inje in samu bakanike, he naje ni kira bakanike, sai Allah hada mu da kai, sai kake min wannan abin din.
To misali gashi kana da wannan lalura ta da Allah ya azama ka, sannan kuma kamar ya zaka bayyana ita wannan sana'a lokacin da ka kwashe kana yin ta a jihar Rivers da anan birnin Port Harcourt.
Gaskiya wannan sana'a da nake gaskiya alhamdulillah don wannan harka da muke na mota dinnan ya dan fiye mana barace-barace da muke kuma duk guragunmu da muke baran nan muna kokarin mu ga mun samu taimako daga jama'a zuwa ko gwamnati da sauran yan uwa musulmi da kuma duk wanda zai iya taimaka mana in za aka taimaka mana game da abubuwa na ci gaban rayuwa sana'o'i haka da kuma a sai mana motoci a dan mudun guragunmu da dama wanda muna wasanni muna sport da dama akwai masu daga karfi akwai masu shiga swimming na ruwa akwai masu gudun keke akwai duk irin wasannin da masu kafa suke muna yi tunda anan jihar Rivers a duk wasannin da za a yi jihar Rivers ita take zuwa da daya kuma duk yan arewanmu ne mu ne muke zuwa muke yi a nan garin saboda me saboda muna wasu da dama suna barin arewan su zo nan mu yi wasa to shi yasa ga Allah ya zama mu a nan garin
to misali kamar tukin mota ita wannan motar taka kamar yadda ni fahimce ta misali ga wasu karafuna nan an saka maka a ciki waɗanda ka nuna misali zaka tuka motar kamar menene bambancin ta da sauran motoci waɗanda yake babura gu suke tuka su ba
bambancin motar nan da sauran motoci kawai waɗannan karafunan ne waɗannan karafunan mu ne muke zuwa mu je mu samu mai walda ya mu nuna mishi ga yanda don ko ka je gume walda kace kai min karfin da zan tuka moto ba zai maka ba amma in kaje ka nuna mishi kace ga yanda nake so ga yanda nake so in ya hada maka shi kansa sai yayi mamaki yace ah to wannan abun dama da kace in maka dama ga abun da zaka yi da shi don mu muna iya zuwa ma ba tare da moton ba don ni wannan karafunan na hada su shekara uku suna aje ina neman yanda zan iya samu moto ba samu ba duk wanda naje da wannan karafunan nuna mishi nace taimaka siya min moto don in ringa yin taxi inda na bara sai yace ni ba zan iya tuki ba kuma ni ba ne da kafa ko kuma passenger ba za su hawo moto na ba to amma da Allah ya ce mu ko dai haka wani shahada ya dauke ni muka je inda ake training na kullu hakan nan ya dauke ni ya bani moto na daura ina daurawa ba ai sati ba ko kwana ina jin kwana shida ne na fara shiga cikin gari ina tuka moto kuma har ga yau ban taba Allah bai taba jaraba da wani tsaitsaye na in buge wani ko in abin nan ba saboda da Allah taimako muna tuka moto cikin gari lafiya ne kuma a hakan muke samun taimako daga mutane wasu suna dan sayi motocin su ba wasu mu wasu kuma dai hakan nan dai suna nan sun iya motar mun koya musu amma babu mototin to shine dai kaga muna ta kokari dai muna taimaka junan mu ai na tafi da san ka gani da abokina to wannan abokin na da kaga mu tare yanzu haka na tafi daga koya mishi ne kusan yanzu zai iya dauka motar nan daga nan har kofi ba za mu je da motar nan amma ni bayan mu da motan da zamu bashi kuma ni kaina ni ma ina so in samu in canja moton wanda in Allah ya kawo min hanya na canja moton zan iya bashi wannan moto in ce shi ma ina tukawa don ya daina bara tunda yanzu haka muna rubuwa da shi in ba don yamma ta yi bara zai tafi to kaga ni kaina ba don so a ce shi ma iya moto kuma ina tafiya bara ba
to kamar ku da kuka fito daga jihohi daban-daban na arewacin Najeriya shin ita wannan sana'a da kuka dogara gare ta kuna da yawa ne ko kuma kusan ku dude ne kuke tukin mota a nan Birnin Port Harcourt
gaskiya a nan Birnin Port Harcourt a gura gunmu don zamu kai mutum 8 haka zuwa 10 don hadda waɗanda ma ba Hausawa ba mun koya musu moto eh akwai kuma wanda suna nan a ƙasa wanda sun iya motan kuma babu motan a hannunsu haka amma kuma suna fatabaran a bayan da suka iya amma kuma a yanzu haka muna wanda muke cikin garin Fatako muke tuka mota mun kai mutum 8 wanda muke tuka mota
na san gwamnatin da ta wuce ta Rotimi Amici ɗan shekarun baya ta fito da wani shiri na bada motoci misali ga guragu yan jiha da ma waɗanda ba yan jiha ba kamar a wannan lokaci kana cikin waɗanda suka amfana ko kuma misali akwai wasu da suka amfana yan arewacin Najeriya da suke zazzauna a nan Birnin Port Harcourt
eh gaskiya waɗannan motoci da gwamna ya bada mu da yake mu yan arewa ne ba wani gurgunmu da ya samu wannan motoci amma kuma a cikin guragun da suka samu motocin wasu daga cikin suna zuwa muna kara musu haske game da yanayin yanda abun don wasu sun je sun koyi motan amma kuma ba za su gane yanda abubuwan yake ba yanda mu suna zuwa su tambaye mu su ce mun iya motan nan amma yaya kuka gani abu kaza yayi kaza mu ne zamu kara nuna musu don yanda karafunan da suka zo motocin daga waje aka hado su amma da suka zo suka ga mu karafunan mu da muka hada namu na kanmu na walda sai suka ji daɗin tuka motan mu fiye da wannan motar da ta zo a waje don ka gani karafuna nan guda biyu ne dannawa kawai nake totur haka danna nake danna birki to amma su motocin da suka zo daga waje hanunka zaka dan lankwasa hanunka ne haka kullun yatsunka biyu suna nan a lankwashe ne haka zaka tuka mota to shi yasa su kansu suke mamakin irin yanda muka hada karafunan mu kuma ga mota ta zo daga waje amma kuma tukin namu yanda muke yi namu yafi nasu sun fi jin dadin tuka motocin mu akan irin motocin da suka zo daga waje
to kamar misali tukin wannan motar wani wani babban al'amari ne kamar masu passenger da kake dauka ta ina da ina kake zagaya da su kuma ya kalubale na shiga misali sun lura ga irin lalurar da kake da ita ko ba wani kalubale wajen shiga mota
yanzu kaman passenger da muke dauka don so da yawa in naje tasha ina lodi so da yawa wani in ya ga mana bude bude ko kuma na bude kofa zan danyo ne abinan yazo zai hau motan wani yana iya zuwa ma ba tafiya zai ba sai yazo ya ce wannan shine mai motan nan a ce sai ya ce zai hau don akwai so da yawa mutane da dama za su ganni na hau motan sai su zo su hau gaba su ce za su biya kudin gaba gaba daya domin me don su kai inda nake tuki wani ma zai sa waya ya ringa dauka ya ce shi da yana da karfi da zai iya canja min moto a da yana da karfi don so da yawa mun dau passenger naira 200 in ya bamu 500 wani na iya bar mana canjin 300 mun dau passenger naira 50 ya bamu naira 100 ko 200 yana iya bar mana canjin don so da yawa zamu dau passenger canjin naira 50 naira 100 suna bar mana kuma zamu je gidan mai wani ya ga mun sauko a motan ya biya mana man zamu je wurin abubuwa yanzu ka gani nan ina kunce taya da kaina zan bude bonnet da kaina in duba ruwa zan canja fuel pump da kaina zan sauke carburetor na kasa in kunce in wurgaje shi kuma in hada shi da kaina
To masararo nan zamu jabirki a shirin na kasa na yau sai a makon gobe za a ji cigaban wannan tantaunawa a madadin wakilin muryar Amurka a Fatakwal Lamido Abubakar da bakonmu Usman Muhammad ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka bai ba ku da maha tambaya nike da ku da maha tambaya nike da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna tare da mu a shirin domin iyali ya kawo muku labarin wasu masoya a gusau babban birnin jihar Zamfara waɗanda tsananin soyayya ya sa budurwar zubawa kanta fetur da cinnawa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin daukan nauyin auren su abinda ya sa ta yi mummunan kuna to sai dai burin masoyan da ma duk waɗanda suka ji wannan labari na daurawa masoyan nan aure ba zai cika ba sabili da Aisha ta cika jiya da safe a babban asibitin gusau inda ta yi jinya ga hirar da suka yi da abokin aikin mu Murtala Faruk Sanyina lokacin da take jinya
Aisha Sanu
yawa
Aisha ban sani ba kina ai dan bani labarin abin da ya faru haka
abin da faru shin to kaddarori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko kun tsuhan ga kun yarancin ka ko da zaka mutu ne da abin da Allah ya rubuto tun harko shi ya faru karshiya ko da zaka mutu ne kungare abu kaddarori ne kawai re a sanar da fasa mu kaina da fitur ba inda haska inda kuni ne ni su kuni kaina
halan me ya bata miki rai to hakika kuni kanki
kuni da ni ma azauta za ta kama ni haka ba
ana cewa ke aikata hakan ne saboda watakila an ce masoyinki Umaru ba shi da wato halin da zai abin menene gaskiyar labarin
eh haka ne kiran ka ce eh haka ne Saroyi na ne yana suna kuma ni ma ina su ne siyan ka cibiyar abin aure na ni kuma na san yana da sana'a ta kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni amma duk da ranga abu kaddarori ne kawai
to yanzu watakila an ce Umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki
iya kana an ka ce dan kora na dan wani fina din ana ga yawa mai ko shi ce an kai sai da su masir an kai mai karin ruwa
to sallu Aisha Allah ya tawaki
ai na gode
yanzu duk da yake yanzu kana kwanci a garin asibiti amma menene fatan ki
ni ne fata na Allah ya bani lafiya shi ne naka kuri yanzu
ban kwana nake ba masoyina na tafi sai da garin Yeah.
labarin rasuwar Aisha shirin domin iyali ya garziya zuwa gidansu inda muka yi hira da kawunta wanda shine yake matsayin uba a gare ta.
Sunana Alhaji Aminu Muhammad Albarkawa, ni adda aikin kula da yariyar na har zuwa yanzu ga halin da ake ciki. Ni ne matsayin mai rikonta. To alhamdulillah sai mu yi Allah godiya da sauran jama'a da suka yi kokari suka yi mana gudunmawa na arziki da wanda bai sa hidima cikin Aisha ba na arziki. Wasu sun tafuta da addu'a, wasu sun gama da kuɗi, wasu sun zo sun ganta. Muna godiya da dukkan jama'a, kai ba musulmi ba har cirinta. Muna godiya gare su, Allah ya saka masa da alheri. Abinda suka yi muna, muna godiya gare su Ubangiji. Allah ya nemi su sakamako na alheri da gidan aljanna. Allah duk abinda wani ya ciro da aka bamu, Allah ya nemi masa da alheri. Darja alƙur'ani da ku ɗan jarida, muna godiya Allah ya saka muku da alheri. Domin ku kuka hayata duniya ta jiya kuma aka bamu gudunmawa. Kuma yanzu muna neman ku kare hayata duniya, Allah ya ake yari nan. Kuma muna son duniya ta san lallai wannan yari dai kowa ya baki ya kai shi. Amma lokaci ya yi, alhamdulillah Allah ya ake abinta kuma muna godiya Allah ya ce maka rahama. Allah ko da duk yayi kuma Allah ya saka mai da alheri.
Shi wannan yaro ya samu labarin rasuwarta?
Wallahi. Fata halin da suke domin da abin da ya faru yaron da ya suwa sai da aka yi kan ruwa. To yanzu da layi ne ban ga yaron ba, ko ya jiya ko bai jiya wallahi ban sani ba. Domin yaron ya ce shi yana so a daura mai aure da ita tun yanzu kafin ma ta baro gado ya zan bada take jinya. Ya isa can ga halin da ake yanzu da sa lokacin da masu suke da layi kuma da Allah ya nashi wallahi muna godiya ga jama'a.
Na'am, to yanzu menene shawarar ka musamman ga ƴan mata da uwaye gaba daya akan wannan al'amari haka da ya faru?
To abinda ake yi ta ga ƴan mata da kuma uwaye, mu uwaye mu yi hakuri abinda duk yanayin take tana so, mu hakuri mu bayan Allah shi kai da arziki da talauci duk na Allah ne. Kuma ƴan mata su dai daukar doka da hannunsu su rika kiran domin mu iyaye muna da na gabatan mu, akwai kakanni, akwai uwaye mu, akwai manyan manyan mu wanda ya kamata in abu ya faru aka kamu mun kan gari to a kirawo mu da manyan yannan mu. Ko da babu da uwa a kira mu a ce ina son wanki, ina son wanki, ina wanki, ina son wanki, ina son wanki, amma dai abin ya gagara dan Allah a kira baba na a jira na ni dai ya daura mu aure da wani yayi da haka an kai da mu abin ya yi mu na tsini. Wallahi na yi nadama kwarai kwarai, na yi nadama, na yi nadama kuma da neman Allah ya yi muna kurakuren da muka yi su bi cikin tsakanin mu da wannan yariya.
Yunkurin da muka yi na jin ta bakin ummar saurayin Aisha bayan rasuwar tata ya ci matura, sai dai ga bayanin da ya yi mana lokacin da take kwanta a asibiti.
Ni zai faru wannan abu ban ji daɗi ba, kuma tamkar cewa da kaina a wannan ne ya faru.
To yanzu tun farko ka gaya min shin yaya an ka yi har wannan al'amarin wataƙila ya faru haka?
To ranar da zai manga haɗu da ita da daddare zane gida sun ce mana to mu zai yi rike da ta gida ni kuma sannan ne nan jama'a da daddare na zakko ta kuwa gida sannan ni ma sannan ne gida wasu aiki ban ma nan ne gida ana can wurin aiki sai aka kira ni an ka gaya mu abin da ka faru a sai ne dawo gida sai ne gangaro da ni in je in ganta sai an ka kibari na ni ne na gane kawai an kai ne cikin gida. Ba san ko me ke faruwa ba.
Yaya dangantakarku da Aisha ta fara?
Aisha ne yarinya ta ce kuma ina son ta, tana so na kuma.
Kana niyyar ku yi aure ko wani abu makamancin haka?
Eh, ni ina da niyyar za a aure ta, ko da ta ce yau ta saura mai aure ta, ina da shi da cewa za a aure ta, kuma sannan ni ban da zarahin da zan cewa za a aure ta. Sannan ne kuma rabban da hargar da zane ko da mun kabu kabu na kai amma ba na ba ne mai shi ya an shi abu ne.
Wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi haƙuri ba za a yi auren ba kenan?
Eh, shi yasa na je na ga mata hanga saboda ban da zarahin da zan yi ne shi yasa. Kuma ba wani aiki gare ni ba da zan zuwa in dudu a kuɗin da zan cewa zan aure ta.
To yanzu da wannan yanayi da ake ciki menene matsayin soyayyar ku da Aisha?
Ni soyayya ta tana nan ne ga dan sunna tana da lahiya bisa da ba ta da lahiya yanzu ma ni na haifin ta bisa da sunna tana ga lahiya.
Yanzu mutane da dama sun wasu sun fara bayyana aniyar su ta taimakawa idan Allah ya ba ta lafiya ku yi aure. Shi kake nan akan bakanka na son ta domin ku yi wannan auren ko kuwa?
ni ina nan akan baka dan ni zan aure ta dan ni koyo an gace za a daura mai aure da ita ina son haka nan ne yanga kuma ni zan ci gaba da jinyata har ranar da Allah ya ba ta lahiya ta warke
wannan lamari dai manuniya ce da yadda har yanzu a al'ada da waɗansu sharuɗa da iyaye ke gindayawa suke zama kadangaren bakin tulu ga sha'anin aure da zaman gida waɗanda a ƙarshe duka suke shafar zamantakewar iyali da ci gaban ƙasa da fatan mutuwar Aisha za ta zama ishara ga iyaye abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu a shirinmu na mako mai zuwa inda zamu duba batun kananan yaran nan tara yan asalin jihar Kano da aka ceto a jihar Anambra kafin nan a madadin Mustafa Nasiru Batsari da Murtala Faro Sanyina da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada kuma ta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dakin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke
kuma dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya
jawabin aure zami da farko Allah ne gaba sannan aure na biye mazan Allah na biye ta uwa da uba ko suna biye shirajin komai in kun tuna da da Allah na makalamu ne ka gaban da hakin aure kuwa mai gida da uwar gida an an yi fada do annabi do Allah a ban sauran fita to amma in amibiya wataƙila gidan da munafukai abin da mai gida yi a je a fada ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi a je a fada ma mai gida sannan shi ba ya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasuma ta fito daga nan kuma sai rabuwa ta zo shin baya kin rabuwa ta zo kiran amalan ke na ki ne ki kwashe kayan kin jiya ki kai can a gidanku a san maki ɗaki ɗan kaɗan kin sa kayan sallan kwashe sannan wasu ma sun maukaɗe kana wasu kan sun tasgaɗe bigida ba laifinsa ba kin ga ke ma ba laifinki ba in gulma da makircin tsiyama sun raba sunna rabbana don mu taru mu tsinsine musu don mu ce musu Allah ya isa da can kina ku gidan miji rigar sawa sai zadan daura wa shi zai shin ta kalma shi zai tuwan dawa in zaki ci sannan sakwara in zaki ci tuwai shinkafa kin jiya mutukar din su zaki ci mai gida ai tanadi duk a tasgar Allah za ku ci to yanzu da baki da mai gida wannan abu duke zaki yi da jin kina ku gidan mi uwa da uba ya kula da su uwa da uba ya kula da su to yanzu da baki da mai gida wannan abu duke zaki yi ruban jama'a sun tabbata mai gida kai zan maka gargadi kai ma wannan matar ka ce ruwan wanka ita za ta kai ta lura da yara kankana share daki ita za ta yi ta tuka abinci ka zo ka ci in ta yi baki ta kula da su shin malam ko boyin ka ne a wata da ba za ka biya su ne